العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. يا مسلمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai, shi ne wanda ya haɗa mu a wannan rana ta talata, wanda yau 5 ga watan Ramadan, hijiran manzon tsira alaihi salatu wassalam daga Makka zuwa Madina 1441, wanda kuma ya dace da 28 ga watan hudu miladiya 2020. Wannan zama namu shi ne zama na 5 a cikin wannan littafi mai tarin albarka, Majalisu Shahri Ramadan, na Imam Muhammad ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala. Idan ba ku manta ba, jiya mun ƙarshe majalisi na 3, wanda yau za mu shiga majalisi na 4. Bayan ya yi muƙaddima gajeruwa ta wannan wato ainihin majalisi na 4, sai ce ikhwani, ya ku ‘yan uwana, لقد شرع الله لعباده العبادات. تبس الله سبحانه وتعالى يا شرعا تاوى باينس عبادودي ونوعها لهم كما يننو أن تدوان عبادودي قباي معنى يكاو عبادودي كلا كلا زامو قتي و سلكي عباداني صلى عبادتي أزمي عبادة zakka, haji, sada zumunci, duk wannan gabaki ɗaya su sunan sa ibada. Ma'ana duk abin da idan mutum ya aikata zai samu lada a wajen Allah sunan sa ibada. Sai yake cewa li ya'khudhu min kulli naw'in min habi nasibin. Me yasa Allah ya kawo ibadodin nan kala kala? Domin su riki rabo daga kowane nau'i daga ciki, saboda Allah ya yi mutane daban-daban. Akwai ibada ta ƙarfin jiki, akwai ibada ta ajihu, akwai ibada ta wato ainihin yanayin abubuwa da mutum ma zai yi kawai da matsayin da Allah ya hore masa. Wani kawai da kujerarsa ne zai taimaki addini, ba da kudinsa ba da ƙarfin jikinsa ba. To kaga inda an ce duk ibada ta kuɗi ce zalla, talaka an harmata masa ba zai samu ba. Inda za a ce ibada ta ƙarfin jiki ce zalla, to mara lafiya da rarrauna ba za su samu ba. To Allah subhanahu wa ta'ala sai ya kawo ibadodin da suka zama kala kala, yake cewa wali Allah ya mallu minan nau'il wahidi, kuma saboda kada su kosa da nau'i guda ɗaya tak, fayatrukul amala, ya zama sun bar aiki sun ki, fayashqal wahidu minhum, sai ya zama wato ɗaya daga cikin su ya tabe, ya zama marashin arziki, wa yakhiba, ya zama ainihin ya tabe ya rasa laban lahira. Ma'ana yanzu da za a ce ibadan nan sallah ce kadai, to wani ƙarshe ba zai yi ta ba, ko kuma in ya dan taba zai ji cewa kawai ta ginshe shi, kawai shi ta riga ta gundure shi, ba zai iya ci gaba ba. Inda za a ce ibadan nan ta azumi ce kawai zalla, to wallahi wani ba zai yi ba, in ma zai sai dai dan taba kadan, kuma ainihin ba zai ƙarasa ba. To Allah subhanahu wata'ala sai ya kawo ta zama kala kala, ko dai mutum yayi wancan, ko ya hada wancan da wancan, in mutum ba zai iya wancan ba zai iya wancan, yana da rauni a can to yana da karfi a can. Yace wada alminha fara'id, kuma sai ya sanya wa'ansu daga cikin wannan ibadodi sun zama na farilla ne. La yajuzu naqsu fiha, wanda baya halatta a tauye daga cikin wannan wannan ikhlal, ko kuma ya zama ainihin Allah na taso, ba wanda zai zo duk raunin sa duka sallah sai ce zai yi sallah asuba raka'a daya, ko ya ce ai shi tunda azumi ake sallah azhar biyu ma ta isa, ko abin da ya kama da haka, ko kuma mutun ya lalata wani bangarori daga cikin ibadar, misali sallah ya ce shi ba zai sujuda a ciki ba, ko ba zai ruku'u a ciki ba, ko ba zai tsayuwa a ciki ba, to kaga wannan Allah na ta wannan ibadar. Sai ce wa minha nawafil, daga cikin ibadodi kuma akwai nafilfilu, ya hasulu biha ziyadatu taqarrubi ila Allah, wanda da wannan ne mutum zai samu ƙarin kusaci zuwa ga Allah, wal ikmal, da kuma kammala farillarsa ta hanyar wannan nafila. Abinda malam yake nufi a nan shi ne, za mu ga cewa duk lokacin da mutum zai dunga nafilfilu, kamar yadda hadisi ya ce wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu, bawana ba zai gushe ba yana ta neman kusaci zuwa gare ni da nafilu har sai ya kai matsayin da zan so shi to kaga anan nafila za ta kusata mutum zuwa ga Allah sannan kuma yazo a hadisi cewa farko abin da za a bincika na aikin dan adam shine sallah idan an same ta takakkiya tif tif to shikenan sai a bincika yayi azumi yayi haji yayi kaza in an samu sallah ta samu gibi ta samu tazgaro to sai a bibi nafilin sa waccan nafila da waccan nafila sai a fafface wannan farilloli domin su kai labari to kaga shikenan ta hanyar nafilu ake samun cike gibin farilla wani yanzu a cikin watan ramadanan nan yayi abubuwa wanda za su gurgunta azumin sa to amma kuma Allah ya taimake shi misali zai sittu shawwal kila ma in ya samu dama zai yi azumin litirin da alhamis wala alla zai yi azumi uku a kowane wata to irin wannan ladadakin na azumi sai a cike gibin ramadan da aka samu matsala a lokacin yin sa sai ce famin zalika salatu to daga cikin ibadodi da Allah ya farlanta akwai sallah faradallahu minha ala ibadihi khamsa salawatin Allah ya farlanta salloli biyar daga cikin salloli akan bayinsa fil yawmi wal layla tun daga wato dare har zuwa wuni zamu ga salloli dai na farilla guda biyar ne khamsan fil fi'li biyar ne a aikace asuba azhar al'asr maghriba isha sai ce wa khamsina fil mizan amma kuma ta fuskar ladan wato nauyin lada a ma'auni kan mutum yayi sallah 50 in wa kada manta cewa asalin farlanta sallah 50 sai aka farlanta manzo alaihi salatu wassalam lokacin da ya taho annabi Musa alaihi salam yake tambaye sa menene ubangijin kai baka yace ya bani salloli 50 yace mutananka ba za su iya sallah 50 ba kaje ka nemi sauki a wajen Allah annabi Musa alaihi salam ya koma wajen Allah aka rage biyar ya sake dawo annabi Musa tambaye shi ya akai yace ai an sake rage biyar yace na jarraba banu isra'ila da abinda bai kai wannan ba so kasa al'umma ka ba za ta iya ba ka koma ka samu sauki ka nemo sauki a wajen Allah manzo alaihi salam bai gushe ba tsakanin mahaliccinsa da annabi Musa ya kai ya kawo har sai da aka rage sallolin nan aka sariyar da 45 ya zama saura guda biyar to shine sai Allah subhanahu wataala ke cewa biyar ne aikace amma kuma lada ce ta sallah 50 wannan ni'ima ce Allah ya mana a wannan gaba akwai salloli na bid'a wanda zaka sa mutane sun girgiro ma kansu wai akwai wata sallah sunanta khamsuna salatan sallah 50 ma'ana wai waccan sallar wanda aka sariyar yanzu mutane sun dawo kansu da ita kaga na farko ne a cikin wannan akwai nuna alamar mutum ya san wani abin da Allah ya rufe domin a hadisi babu hadisin da manzo alaihi salam yace sallolin can 50 ga yadda lokutan su suke kuma ga yadda adadin su suke kun ga yanzu salloli biyar mun san lokutan su mun san adadin su asuba hudu azhar al'asr isha'i hudu magriba uku kuma kowace an san lokacin ta ta bayan fitowar alfijiri ita ce ainihin asuba sallolin rana azhar al'asr sallolin dare da magriba da isha'i to yanzu in san 45 wani hadisin ne ya nuna ga adadin kowace kuma ga lokacin yin su to amma mutane saboda kirinki da ainihin shishigi wai har sun gano adadin wa'ancin sallolin da lokutan su akwai wanda shi duwunin duniya sai wannan sallolin 50 to kaga na farko dai akwai nuna cewa saukin da Allah ya a mukaddara ma a ce mutum ya san lokutan ya san adadin to akwai nuna cewa abinda manzo alaihi salam yayi ya gajiya ba daidai bane kuma akwai nuna cewa saukin da Allah ya ba a karba ba to kaga wannan fi sabilillah ba daidai bane ba to shine sai yake cewa wani daba Allah ila ziyarci ta tsawo kuma Allah ya kirayi bayi zuwa ga ƙara na filfilu minas salawati daga salloli takmilan li hadhihi alfara'id domin kammala wannan farilloli kamar yadda muka karanta hadisi wa ziyaratan fil qurba ilayhi kuma domin ƙarin samun kusaci zuwa ga Allah subhanahu wataala kamar yadda mun karanta hadisi akan haka sai ce fa min hadhihi an-nawafil daga wannan nafilfilu ar-rawatib akwai wanda ake kira ar-rawatib at-tabi'atu lis-salawati al-mafruda wanda suke bi ga salloli na farilla sai ce rak'atani qabla salati al-fajr akwai raka'a biyu da ake yi kafin sallar asuba manzo alaihi salamu ya ce raka'at al-fajr khairun min ad-dunya wa ma fiha wannan raka'a biyu da ake kafin sallar asuba tafi duniya tafi abin da yake cikin duniya wa arba'u raka'atin qabla adh-dhuhr da kuma raka'a hudu da ake yi kafin sallar adh-dhuhr wa raka tani ba'daha da kuma raka biyu bayan ta wannan gaba hadisi sun zo da ainihin lafazi biyu akwai wanda yace raka tani qabla dhuhur wa raka tani ba'daha akwai hadisin da yace arba raka'atin qabla dhuhur wa raka tani ba'daha in mun dauki hadisin farko to zamu ga cewa as-sunnah rawatib sun zama guda 10 kenan kaman yanda ga suna an kawo lissafin su sai yace wa raka tani ba'dal maghrib da kuma raka biyu bayan sallan magriba wa rakatani ba'da al-isha da kuma raka'a biyu bayan sallan isha to kun ga idan mutun ya lissafa wannan zai ga cewa 12 ne domin an ambaci biyu kafin asuba hudu kafin azhar shida kenan biyu bayan ta 8 kenan biyu bayan magriba 10 biyu bayan isha 12 kenan sai yace wa minha salatul layl allati tamtadaha Allah fi kitabihi al-qa'imin biha daga cikin wannan sallolin nafila akwai sallar dare wanda Allah ya yabi wanda suke tsayuwa da wannan salloli a cikin littafin sa fa kana Allah sai ce walladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyama Allah ya jero sifofin bayin sa na kware sai ce walladina yabituna li rabbihim wato wanda ya zama suna kwana a wajen ubangiji su sujjadan wa qiyama suna sujuda suna tsayawa ma'ana suna sallolin dare wannan yabituna malamai sun ambaci ba ainihin fa'idodi koko sun ambaci ma'anoni da yawa wasu suna cewa duk mutumin da ya sallaci sallar asuba a isha'i kai a cikin jami'i sannan ya sallaci asuba a cikin jami'i to kaman ya kwana yana salla ne kaman yanda yazo kuma ainihin a cikin hadisi da suka nuna haka duk mutumin da ya sallar asuba a isha'i a cikin jami'i ya sallar asuba a cikin jami'i to kaman ya kwana yana nafilin dare bal da za a ce mutun ya rasa asuba a jami'i ya rasa isha'i a cikin jami'i ya kwana yana salla to gara wanda ya wayancan a cikin jami'i ya kwana yana bacci da mutumin da ya kwana yana salloli bai samu jami'in wayancan ba wa qala kuma Allah sai yake cewa tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yace sasannin su suna nisanta wuraren kwanciya yad'una rabbahum khawfan wa tama'an suna bautata ma ubangijin su suna masu jin tsoron azabar sa suna masu kwadayin rahamar sa wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma daga abin da muka azurta su suna ciyarwa Allah sai ce fala ta'lamu nafsun babu wata ran da ta san ma ukufiya lahum abinda aka boye masu min qurrati ayun na wato ainihin farin ciki qurratul ayn kaman a ce farin ido ko sanyin ido to ma'ana ba wata rai da ta san abinda Allah ya tara da mata na farin ciki gobe alkiyama manzo alaihi salam anan yake cewa a cikin aljanna fiha ma la aynun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar a cikin ainihin aljanna akwai abinda ido bai taba gani ba ido bai taba ganin sa ba kunne bai taba ji ba ko an bai taba darsuwa a cikin zuciyar dan adam ba Allah sai ce jazaa'an bima kanu ya'malun wannan sakamako ne dangane da abin da suka kasance suna aikatawa wa qala an-nabi alayhi salatu wassalam manzon Allah tsira da amincin Allah su karanta mata a gare shi yace afdalus salati ba'da al-fariida salatul layl mafificiyar sallah in ka cire sallar farilla shine sallar dare sallar daren nan tana da matukar wahalar gaske kuma malamai sun hadu akan cewa babu sallah da take tarbiyantar da dan adam take gyara zuciyarsa take sayar tunaninsa kamar sallar dare shi yasa Allah ya ce inna nashi'atal layli hiya ashaddu wata'an wa aqwamu qila wannan ta sa Allah subhanahu wata'ala sai da ya farlanta ma manzo alaihi salam sallar dare a matsayin farilla sai da suka shekara shi da sahabbai suna qiyamul layli a matsayin farilla sannan daga baya kuma aka sauke ta akan sahabbai ya zama wanda ya ga dama yayi wanda kuma bai ga dama ba ba zai yi ba amma ta zama farilla ga manzo alaihi salam har ya koma ga Allah wa qala sallallahu alaihi wasallam kuma manzo alaihi salatu wassalam yace ayyuhan nasu ya ku mutane afshu salama ku danga yada sallama wa atimu ta'ama ku ciyar da abinci wasil arham kuma ku sada zumunci wasallu bil layli ku yi salloli da dare wan nasu niyam lokacin da mutane suke tabbaci idan kun yi wannan tadkhulul jannata bi salam ko za ku shiga aljanna da aminci wannan hadisi Imam Tirmidhi ya rawaito shi kuma yace hadisi ne wanda yake ingantacce kyakkyawa kuma Imam Hakim ma ya inganta shi malaki ce min salatin layl al-witr yana daga cikin sallolin dare wutri aqalluhu raka'atun karancin wutri raka'a daya ce wa aktharuhu ida ashrata raka'atan mafi yawansa kuma raka'a 11 fayutiru bi raka'atin mufradatin in mutun ya ga dama yayi wutri da raka'a kwade tak liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzo tsira da aminci Allah ya karanta bata a gare shi yace man ahabba an yutira bi wahidatin falyaf'al wanda ya ga dama zai yi wutri da raka'a ɗaya tak to sai ya aikata wannan hadisi Abu Dawud da Imam An-Nasa'i su ne suka rawaito shi wayutiru bi thalathin in mutun ya ga dama ya wutri da raka'a uku ne kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzo tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi da yace man ahabba an yutira bi thalathin falyaf'al wanda yake so ya yi wutri da raka'a uku to shi ma sai ya aikata wannan hadisi Abu Dawud da Imam An-Nasa'i su ne ainihin suka rawaito shi sai yace fa in ahabba in mutun ya ga dama saradaha bi salamin wahidin kawai sai ya jero wannan raka'o'i da sallama guda ɗaya tak lima rawa tahawiyyu saboda abinda Imam Tahawiyyi ya rawaito anna Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu sayyidina Umar ibn al-Khattab Allah ya kara masa yadda awtara bi salati raka'atin yayi wutri da raka'a uku lam yusallim bai sallame ba illa fi akhirihinna sai a ƙarshen su anan malamai suka ce idan mutum yana so yayi wutri raka'a uku to ba zai zauna ba saboda idan mutum ya zauna za ta yi kama da sallar magariba sallar magariba ce ake yin raka'a biyu a zauna a yi tahiyya ba za a sallame ba sai an tashi an ci ko daya to duk lokacin da mutum yake so yayi raka'a afwan yayi wutri da raka'a uku to in yayi raka'a biyun ba zai zauna ba sai ya ci ko ta uku sannan sai ya zauna yayi tahiyya ya sallame sai ce wa in ahabba sallar raka'ataini wa sallama in mutun ya ga dama sai sallaci raka'a biyu sallame thumma sallat thalithata sannan sai sallaci ta uku limara wal bukhari saboda abinda bukhari ya rawaito ana abdullahi ibn umar daga abdullahi dan umar radiyallahu anhuma Allah ya kara masa yadda shi da mahaifinsa annahu kana yusallimu bainar raka'ataini ya kasance yana yin sallama tsakanin raka'a biyu war raka'ati fil wutri da kuma raka'a ta cikin wutri hatta kana ya'mura bi ba'dhi hajatihi har wani lokacin ma sai ya umarni aka masa wata bukatar sa ba'ana Abdullahi dan Umar in ya ga dama zai yi wutri raka'a uku kun san sallolin da daga baki ɗaya sunan su wutri mu dai dan a dan fayye ce mana sai a ce shafa'i da wutri ma'ana cika ko mara dole dai in ma mutun yayi biyu ya sallame to kaga zai ci ko daya to gaba ɗaya sun zama mara kenan in ma yayi biyu ya sallame yayi biyu ya sallame ya ci ko daya sun dai zama mara dan ba su zama cika ba shi yasa sallolin da daga baki ɗayan su sunan su wutri to Abdullahi dan Umar in zai yi wutri da raka uku yakan zauna in yi raka'a biyu in yi sallame ta biyu sai ya umarni ya ce a dan kawo masa wani abu sannan sai ya ci ko dai ma'ana in ya ga dama ko ya ce dan mai kwan mahushi ko ba ni ruwa in sha ko wani abu wannan shi ya nuna cewa ashe babu laifi dan an yi magana tsakanin ainihin wannan shafa'i da kuma wutarin wa yutiru bi khamsin in mutun ya ga dama kuma sai ya wutari da raka'a biyar fa yasruduha jami'an sai ya jero su ga baki daya la yajlisu ba zai zauna ba wala yusallimu ba zai sallame ba illa fi akhirihinna sai a ta karshe kun ga anan ma mutun na da hali biyu ko dai mutun yayi biyu yayi tahiyya ya tashi ya saki yin biyu yayi tahiyya ya tashi sai ya je karshe sannan zai sallame ko kuma in ya ga dama ya ki zaunawa ma ga baki daya duk wanda ya cikin wannan din wato ainihin ya halatta ina dai fata muna ganewa yace wala yusallimu illa fi akhirihinna ba zai sallame ba sai a karshen su ne kaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzo tsira da amincin Allah suka tabbata a gare shi yace man ahabba an yutira bi khamsin fa la yaf'al wanda ya ga dama zai yi wuturi da biyar shi ma sai ya aikata. Rawahu Abu Dawud wa An-Nasa'i, da Imam Abu Dawud da Imam An-Nasa'i sune suka rawaito shi. Wa Aisha ta radiyallahu anha qalat, an karbo daga Nana Aisha Allah ya kara mata yadda tace, kana an-nabiy sallallahu alaihi wa sallama yusalli min al-layli 13 raka'atan. Manzo alayhi salatu wassalam ya kasance yana sallar dare raka'a 13, yutiru min dhalika bi 5, a cikin 13 din sai ya wuturi da guda 5. La yadrisu fi shay'in minhunna illa fi akhirihinna, baya zama a cikin gabaki ɗayan su sai a ƙarshen su. Ma'ana kenan ko dai manzo alayhi salam yayi hudu ya sallame, yayi hudu ya sallame, kun ga 8 kenan. To daga nan sai yayi wannan 5 din wanda su kun bai zauna ba gabaki daya, ko kuma yayi 2 ya sallame, yayi 2 ya sallame, 2 ya sallame, 2 ya sallame, 8 kenan. Daga nan sai yayi 5 bai zauna ba. Wannan hadisi Bukhari da Muslim sun hada wajen fitar da shi. Wa yutiru bi 7, kuma in mutun ya ga dama zai iya yin wuturi da raka'a 7, fa yasruduha kal 5, sai ya jero su wannan 7 din kaman yanda yayi wancan 5. لقول أم سلمة رضي الله عنها صبر فأنا أم سلمة أن يقال متى يدعى تسيكال النبي صلى الله عليه وسلم يوتر بسبع منذ عليه السلام يأكد زيك يوتر دركة أبير وبخمس ركعة بقوي وبخمس واللوكت إن يقدا ما سيئي لبير لا يفصل بينهن بسلام بايا ربي ركان سلى سلم ولا كلام بلنتنا وتمغنا. Rawahu Ahmad wa An-Nasa'i wa Ibn Majah, wannan malamai su ne suka rawaito wannan hadisi. Sai ce wa yutiru bi 9, in mutun ya ga dama zai iya wuturi da raka'a 9, fa yasruduha, sai ya jero su, la yadrisu illa fi thaminati, ba zai zauna ba sai a ta 8, ma'ana tun daga ta farko sai an je ta 8 sannan sai ya zauna. Fa yaqra'u at-tashahhuda, sai ya karanta tahiyya, waya da'u ya addu'a, thumma yaqumu wa la yusallimu, sannan sai ya tashi bai sallame ba. Kunga anan an yi raka'a 8, an zauna an yi tahiyya ba sallame sai aka tashi. Fa yusalli at-tasi'ata, sai ya sallaci ta 9, waya tashahhadu ya yi tahiyya, waya da'u sannan ya addu'a, wa yusallimu, kuma sai ya sallame li hadithi Aisha ta radiyallahu anha, saboda hadithin na Aisha Allah ya kara mata yadda fi wutiri rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, a cikin sha'anin wutirin manzo alaihi salam. Qalat tace, kana yusalli 9 raka'atin, alayhi salam ya kasance yana sallatar raka'a 9, la yajlisu fiha illa fi thaminati, wato baya zama sai a ta 8, fa yadhkurullah, sai ya ambashi Allah, wa yahmaduhu, ya gode masa, wa yad'u, ya addu'a, thumma yanhadu, sannan kuma sai ya tashi, wala yusallim, ba zai sallame ba, thumma yaqumu, sannan sai ya tashi tsaye, fa yusalli tasi'ata, sai ya salati ta 9, thumma yaq'udu, sai ya zauna, fa yadhkurullah, ya ambashi Allah, wa yahmaduhu, kuma wato ya gode masa, wa yad'uhu, ya roke shi, thumma yusallimu taslimatan, sannan sai ya sallame lamar da yusmi'una, zai ji yadda mu ita. Wannan hadisi Imam Ahmad da Imam Muslim Allah ya ji kai gare su sune suka rawaito shi. Bana yake wa yusalli 11 raka'atan, in ya ga dama kuma shi mutun sai ya sallaci raka'a 11. Fa in ahabba, in ya ga dama sallama min kulli raka'ataini, sai ya sallame daga kowane raka'a 2, wa awtara bi wahidatin, sai ya wuturi da guda daya. Da hadisi Aisha ta radiyallahu anha, saboda hadisin nan Aisha Allah ya kara mata yadda, qalat take cewa, kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah tsira da amincin Allah su karanta mata a gare shi, ya kasance yusalli, yana yin sallah ta nafila, ma bayna an yafruga min salati al-isha'i, tun daga lokacin da ya kammala sallar isha ila al-fajr, har zuwa fitowar al-fajr, to wannan tsakanin yana sallatar 11 raka'atan, raka'a 11. Yusallimu bayna kulli raka'ataini, yana yin sallama tsakanin kowane raka'a 2, wa yutiru bi wahidatin, kuma sai ya wuturi da guda daya. Wato wannan hadisi yace rawahu al-jama'a illa tirmidhi, duk malaman rawaito hadisi sun rawaito shi in banda Imam Tirmidhi. In mun kalli wannan hadisi na Nana Aisha, tana nuna mana cewa da kammala sallar isha'i zuwa sallar asuba ne manzo alaihi salam yake aukar da wannan wato ainihin salloli. Kamar yadda wani hadisi yake cewa manzo alaihi salam babu wasu bangarori na dare da bai salla ba, ya sallaci sallolin nafilu a farkon dare, ya sallace su a tsakiyar dare sai ya zama ya tuke ainihin a ƙarshen dare mana sallolinsa na nafilu da wucinsa sai ya zama a ƙarshen rayuwarsa a ƙarshen dare yake domin shine lokaci mafi falala da kuma ainihin sa ran karba addu'a sai ce wa in ahabba in kun mutun ya ga dama sai ce wa in ahabba in mutun ya ga dama salla arba'an sai ya sallaci raka'a hudu thumma arba'an sannan ya sallaci wasu hudun thumma thalathan sannan sai ya sallaci uku li hadith Aisha ta radiyallahu anha saboda hadithin nan Aisha Allah ya kara mata yadda qalat tace kana annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi ya kasance yusalli arba'an yana sallatar raka'a hudu fala tas'al an husnihinna wa tulihinna kan ma kai tambaya a wajen kyawunsu da tsawonsu ma'ana sun kai gaya a wajen kyawo da tsawo take ta thumma yusalli arba'an sannan sai ya sake sallatar wayansu hudun fala tas'al an husnihinna wa tulihinna su ma karkai tambaya dangane da kyawun su da tsawon su kun ga ga hudu takwas kenan wannan ya nuna cewa hudun nan gaba ɗaya yake yin sannan sai sallame sannan sai wasu hudun gaba ɗaya sai sallame thumma yusalli thalathan daga nan kuma sai sallaci uku kaga idan an hada sun zamo cewa 11 kenan muttafaqun alayhi bukhari da muslim sun hada wajen mutu da wani hadisi وقال الفقهاء من الحنابلة والشافعية ما لن يتي معلما فكه نها نابلة الشافعية سنتي يجوز في الوتر بإهدى أشرة يا هلتا إذا متنزي يوتر إذا لك أبو مشاعر أن يسردها يغنغروس يكوروس بتشهد واحد دتهي آية أو بتشهدين قول تهي بيو fil akhirati ta karshe fil akhirati wallati qablaha a wajen ta karshe da wata take kafin ita ma'ana yayi raka'a 10 sai ya goman sannan ya zauna ya tahiya ya sallame sannan kuma ainihin ya kawo daya sai mana yace wa salatul layl fi ramadan ita sallar dare a cikin watan ramadan laha fadilatun wa maziyatun ala ghairiha tana da wani fiko da wata daraja sama da sallolin nafilu ba a cikin watan ramadan ba liqaulin nabi sallallahu alaihi wasallam saboda fadin manzo tsira da amintan Allah subhanahu wa ta'ala ta gare shi da yace man qama ramadana duk wanda yayi tsayi wa salloli a cikin watan ramadan imanan wahati saban yana mai imani da Allah yana mai neman lada wufira lahu ma taqaddama min dhanbihi an gafarta masa abin da ya gabata na zanubansa muttafaqun alayhi wanda duk mun yi bayani akan wannan hadisi ba so dai ba a baya duk da malam ya ƙara bayani ya ce wa ma'ana qaulihi imanan ma'anan fadin sa zai ce imanan ai imanan billah yana mai imani da Allah wa bima a'addahu min athawabi yayi imani da abinda Allah ya tanada na lada lil qa'imina ga wanda suke tsayuwa suna yin sallah wa ma'ana qaulihi itisaban ma'anan fadin sa zai ce itisaban ai talaban li thawabillah yana mai neman ladan Allah lam يحمله على ذلك رياء ولا سمعة ولا طلب مال ولا جاهل duk abubuwan da aka zana ba shi ne ya sa wato ainihin ya sallar ba na farko bai yi dan riya ba akwai wanda shi zai yi dan a ce wani mai karfin hali ne ai shi mare tun azumi ya shiga ya fita ba zai fashi ba kuma idan aka fara tsayuwa baya hutu to kada ya zama dan wannan wala sum'atan kuma kada mutane ya zama ainihin su dinga jiyarwa suna fada ba wai dan aji yana kaza ainihin su yi sai ba wala talabu malin kuma kada yayi domin neman dukiya anan ina ba da shawara ga ƴan uwa musamman ɗalibai musamman matasan mu wanda zai zamo cewa kila ana gayyata su waɗansu masallatai ko a cikin garuruwan su ko a cikin jahohin a kuma wanda suke tafiya wata ƙasa domin gabatar da salloli na tarawihi ya zamo niyoyinsu kyakkyawan niyya ce ta yayi ibada ba wai magana bace ba ta cewa dole saboda wannan kudin shine abin da ya sanya yake yi ta ya za a gane cewa saboda wannan kudin inda za a saba bashi kaza kila an saba bashi 30,000 ko 50,000 wata shekarar sai aka bashi 20,000 ko 15,000 kuma sai wani abokin sa yake ce masa ai inda waje kaza kai dubu kaza ma za a baka mana nankin wannan daga nan ba za ka sace ganin shi ya je wancan wuri da ya saba ba to kaga wannan ya nuna mujarradin kuɗi ne ya kai shi to wani ana ji ba ainihin fim wannan ibada ta sa tsoro ba laifi bane ba in an gayyaci limami ya sallanta rawihi a kyautata masa ai masa alheri to amma ya zama wannan kun ba shine alhadafin asasi ba ballantana ma a ce kuma sai ma an yi jinga an yanke an yi tsada dai aka ce har sai an yi tsada ana kaza albarka kaza a ƙara to wannan ya nuna cewa kawai saboda kuɗin aka yi to amma duk abin da ya zama ba sallah saboda kuɗin aka yi ba to wannan shine ba sai an yi tayi ana ƙari ko abin da ya kama da haka ba sannan kuma wala jahil bai wannan dan domin neman wata alfarma ba akwai wanda shi zai so ya zama limamin masallaci kaza saboda ya saba da manyan mutanen da suke sallah wannan yanzu aka samu akwai masallatai a Abuja a nan kasar mu da wasu manyan masallatan manyan birane wani shi babban burin sa ya saba da manyan mutanen da suke sallah wannan masallacin yana duk wata alfarma in ta taso to shikenan dole a yi da shi in an tashi wani abu ba a ce ai akwai wani limamin masallacin nan to kada ya zama wannan ita ce niyyar akwai matsala saboda haka malam yace wa qiyam ramadan idan an ce qiyam ramadan shamilun lis-salati ya kunshi salloli fi awwalil layli wa akhirihi tun daga farkon dare har zuwa karshen sa wa ala hadha to akan haka fat tarawihu shi sallan asham min qiyam ramadan ya daga cikin qiyam ramadan fa yanbaghi al-hirsu alaiha ya kamata ya zamo ana nuna kwadayi akan sallar asham wani itina ubiha da kuma kula da ita wace sabul ajri wa sawab da kuma neman lada da sakamako minallahi daga Allah wato daga wajen Allah alaiha akan wannan sallah ta ainihin asham malai yace wa ma hiya illa layalin ma'duda Allahu akbar yace ba fa komai bane ba sai yan darare ne kididdigaggu yantahizu hal mu'min wanda mu'mini zai ribance su al'aqilu mai hankali kabla fawatiha kafin wannan kwanaki su zurare masa yau din nan an ji an binne mutanen da kila wani yayi azumi biyu wani ma yayi hudu Allah shi ya san wanda aka binne tsakanin maza da mata to kaga wannan zai nuna maka cewa Allah ya baka dama yi kokari ki amfani da ita Hausawa suna cewa sandan take hannun mutum da ita yake ji ba kada ka ji ka lafiya kalau ka sai haba ai in Allah zai kai mu badi to Allah zai iya kai ka badin kuma baka da lafiya ko baɗin ta yi baka da rai ko kana da lafiya Allah ya zare damar ifada ba za ta yiwu ba shi ya sanya wallahi duk mutum mai wanda ya san ciwon kansa ba zai bari lokutan su tafi ainihin a banza babu wani amfani a cikin su ba to saboda haka mai hankali yana kokarin ribanta irin wannan sai ce wa inna ma sumiyat tarawih abinda yasa aka ambaci sallar asham da at-tarawih li'anna an-nasa kanu yutilunaha jiddan domin mutane sun kasance suna tsawaita ta kwarai fa kullama sallau arba'a raka'atin duk lokacin da suka sallaci raka'a hudu istarahu qalilan sai su dan huta kadan ma'ana abinda yake kasancewa su mutanen makka idan sun tashi tarawih to za su yi wannan raka'a hudu dogaye wato daga cikin ni'ima da Allah ya magabata babu duniyar na kwata-kwata ba wutar lantarki ba TV ba radio ba duk wani abu da zai dauke mutum hankali hasali ma za ka su daga cikin ni'imar da Allah ya masu duk inda balarabe zai tafi kusan da komai da komai din sa yake tafiya saboda za ka ga cewa hatta tantin da zai yi gida fatu ne ga suna akan raƙumin sa in ya ga dama kawai daga tafiya zai sake gari duniyar tasa gaba ke ɗaya da ita yake tafiya to shi ya sanya za ka ga ba abin da bai ɗauke musu hankali tashin hankalin balarabe kawai ya ɗaure raƙuminsa bai ɗauru da yawa ba ya zama ya subuce ya gudu to wannan shi tashin hankalinsa amma ba shi da kuɗi a banki ba shi da kamfani ba shi da kaza to sai ya zamo kawai idan suka yi sallar isha'i suka ɗan ci abinci kaɗan za su rinsa sai su dawo to sai su yi dogayen salloli to idan suka yi wannan dogayen raka'o'i hudu sai su zauna su huta to kuma lokacin da suke hutawa masu kokari su gabar dawafi sai ya zamo kafin a gama hutun nan wani yayi dawafi shaudi bakwai yayi raka'atai tawaf kuma ya sake wata bakwai ya sake wata da wannan ne mutanen Madina suka ce to ai ku ga rabansu ta muku yawa ga dawabi ga sallah su kuma sun ƙara adadin raka'o'i wato ya zama ainihin sun ƙara da yawa kamar yadda zamu gani nan gaba to kenan aka ce at-tarawih shine wato ainihin hutu anan ba wai dole bane a yanzu a yadda muke wannan shaf shaf a ce wai sai an zauna an huta da bayan raka'a hudu su ma wancan saboda tsawaita tsayuwan ne galibi za ga boyin sallar tamu gabaki ɗaya da za a yi yanzu masallaci mai kokari su ne za su dauki bari bari kayan sumuni a duk raka'a ma'ana a raka'a takwas sun yi hizifi ɗaya wannan a tarawihi kenan kai da ka suna da kwazo da yawa a ce suna yin rubu'i rubu'i a raka'a takwas ɗin sun yi hizifi biyu to wannan hizifi biyun dududu bai wuce raka'a ɗaya ba alƙawarin wa'ansu magabata to ashe kaga kuwa dole ne a dan huta to saboda haka mu masu wannan shafshaf din ba wani dalilin cewa akai wanda sai a zauna kuma an yi wani dogon hutu Allahumma sai idan an zo a tahajjud da yake akan dan tsawaita to wannan babu laifi ya zama an dan yi hutun sai ce wa kana annabiyyu sallallahu alaihi wasallam manzo tsira da amincin Allah subhanahu wa ta'ala gare shi ya kasance awwala man sannal jama'a shine farkon wanda ya sunnanta sallah ta jami'i fi salati tarawih a cikin sallar tarawih fil masjidi a cikin masallaci thumma tarakaha daga baya sai ya barta khawfan min an tufrada ala ummatihi saboda jin tsoron kada a farlata ma al'ummarsa ashe kenan duk mutumin da zai zo ya ce wai sallar tarawih bid'a ce to wannan sunna ya zaga kuma anan a fakaice kamar ya ce manzon Allah ya yi bid'a ya ce duk sahabbai sun yi bid'a sai fa fi sahihain ya zo a cikin Bukhari da Muslim an Aisha ta radiyallahu anha daga nan Aisha Allah ya kara mata yadda annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam tace manzon Allah tsira da amincin Allah su kara tabbata a gare shi salla fil masjidi dhata laylatin wani dare sai salla a cikin masallaci wasalla bi salatihi nasun sai wasu mutane suka yi sallah da sallar sa ma'ana suka bi shi sallah ma'ana asali shi manzo alaihi salam ya fito ne dan yi sallar sa ta kankin kansa bai gayyaci kowa ba to kasancewa akwai sahabbai wanda ba su kan shiga gida ba dandanan a lokacin azumi sukan dan tsaya su taba ibadodi na nafilu ko salloli ko karatun Qur'ani a masallaci to manzo alaihi salam lokacin da ya zo so nafila sai aka yi katari akwai wasu daga cikin sahabbai sai ainihin ya zamo sun bi shi thumma salla min alqabilati sannan sai salla a dare da ya biyo wa kathuran nasu sai mutane suka yawaita thumma ijtama'u min al-laylati al-thalithati aw al-rabi'ati sai suka sake taruwa a dare na uku na hudu ma'ana wanda suka yi sallah daren farko da manzo alaihi salam da gari yawa sai suka yada ma yan uwansu ajiya mun yi sallar jami'i da manzo alaihi salam ta nafila kaga dole adadi ya karu a karo na biyu saboda haka manzo alaihi salam da ya fito karo na biyu yaga mutane sun cika sama da waccan haduwa ta farko to ko dai daga wannan nabiyin manzo Allah sai ya ki fitowa a karo na uku ko kuma a'a ya fito a karo na uku yaga mutane sun sake tsagire masallaci to daga nan sai ya zama a karo na hudu bai fito ba saboda haka an yi sabani a wardaren ne manzo Allah bai fito ba shi yasa anan malam yake cewa abinda sun majtama'u min al-laylati al-thalithati aw al-rabi'ati suka taru a dare na uku ko dare na hudu falam yakhruj ilayhim rasulullah sallallahu alaihi wasallam to manzo alaihi salam bai fito ba falamma asbaha yayin da yawa ya gari kala sai yace qad ra'aytu alladhi sana'tum yace na ga abin da kuka aikata ma'ana lokacin da suka taru ko dai a dare na uku ko na hudu su ga manzo Allah ya fito ba sai suke dan motsa motsa da gyaran murya saboda ai ta ga dakin na Aisha tana cikin masallaci ma'ana in manzo Allah anan yake dan yi gyaran murya su da dan motsin su to in ma bace yake alayhi salam kida ya tashi ko in ya manta to ya suna ya fito ma'ana da suke tai wasu alamomi na nuna cewa kaman ga mu a masallaci kai muke jira ya ma'aikin Allah to sai yake cewa naga abin da kuka aikata falam yamna'ani min al-khuruj ilaykum ba komai ya hana ni na fito zuwa gare ku ba illa anni khashitu an tufrada alaykum sai dai ni naji tsoron kada a farlanta muku wannan sallah sai yace wa zalika fi ramadan wannan kuma ya kasance ne a cikin watan ramadan ma'ana manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama idan muka duba ba wai sallah ce baya so ya fito ayi ba ba wai gajiya yayi ba to amma manzon Allah Allah ya bashi wato wani tambari yace bil mu'minina raufur rahim manzo alaihi salam mai yawan tausayi ne mai yawan jin kai ne ga mu'minai manzon Allah alaihi salam sai ya ji tsoron kada ya ta fito wannan yadda suka nuna kwadayin su da ragabar su da karsashin su to ya zama kuma an fallata kiyamul layli ya ilahi ya ka sai an fallata kiyamul layli ai mutane gaskiya za a abin nan salolin farillan baya aka iya nawa ne suke tsayuwa da su ballanta za a ce an fallata kiyamul layli to manzo alaihi salatu sai yake cewa kawai abin na ji tsoro dan kada ya zama cewa an farlanta muku sai yace wa an abi dharr radiyallahu an an karbo daga sayyidina abu dharr Allah ya kara masa yadda kare yace sunna ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam mun yi azumi tare da manzo tsira da amintin Allah su kara tafata gare shi falam yakun bina bai yi tsayuwar dare da mu ba hatta baqiyas sab'un har sai da ya zama kwana bakwai sun rage mina shahar daga wata ma'ana idan watan mai cika ne sai da akai azumi 23 in watan ba wanda zai cika bane ba sai da akai azumi 22 to a wannan lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya fito faqama bina sai ya tsayuwar dare da mu hatta zahaba thuluthul layli har sai da kashi daya akan ukun dare ya tafi yanzu kaga kenan inda dare yana awa 12 kenan sai da akai wani awa 4 ana sallah thumma lam yakum bina fi sadisati sannan bai yi sallah da mu ba a lokacin da ya zamo wato 6 ta rage ma'ana kwana 6 sun rage thumma qama bina fil khamisati sai ya tsaya da mu a lokacin da ya zamo kwana 5 ya rage ma'ana ko dai in watan zai cika lokacin da wata yake 25 in ba zai cika ba lokacin wata yana 24 yace hatta zahaba shatrul layli ai nisfahu har sai da rabin dare ya tafi ma'ana manzo alaihi salam yayi sallar dare har sai da aka ci rabin dare ana wannan sallah fa kullana ya rasulullah sai muka ce ya ma'aikin Allah launa faltana baqiyata laylatina hadhihi ya ma'aikin Allah me yasa ba za ka dada mana ragowar wannan daren namu ba sahabbai kenan wanda su kullun kwadayin aikin lada suke yanzu dan Allah mutun yi mu karana tsakanin wannan kalma ta da sunanin mu su yanzu gashi an yi rabin dare ana kiyamul layli alfarma suke roko me yasa ba za a kara shi daren gabaki dai ba a kwana ana sallar mu kuma yanzu da Allah tsawai ta zaga ana ta mita ana gunguni Allah kiyaye fa qala sallallahu alaihi wasallam sai manzo tsira da amintin Allah su kara tabbata a gare shi yace innahu yadda lamarin da sha'anin yake man qama ma'al imami duk mutumin da ya tsayuwa tare da liman hatta yan sarifa har liman ya kammala ya juya kutiba lahu qiyamul lailatin to za a rubuta masa ladan qiyamul layl al hadith hadda yazo karshen hadisi rawahu al sunan bi sanadin sahihin to wannan hadisi zai nuna mana kuran da wasu suke akwai wanda za ga cewa sun zo sallar asham tare da liman wai da hujjar su suna so sai sun kara nafilu da dare idan liman ya raka'a 8 ko ya raka'a 10 zai shiga wuturi kawai sai kowa ya kade rigarsa sai ya tafi sa gida ba zai suke wuturin tare da liman ba to wannan gaskiya ba daidai bane kun ga annan yadda hadisi yace duk wanda ya sallah tare da liman hatta yan sarifa har sai da liman ya kammala to za a rubuta masa ladan yayi tsayuwar dare gabaki da kenan ashe ya kai dan uwa idan kana so ka samu cikakkiyar ladan ka kada lokacin da akai raka'a 8 ka kada riga ka koma gida ko lokacin da akai raka'a 10 ka zama ka tafi ba a kammala wuturi da kai ba in ma kana so kai wasu nafilin ai ba laifi kai ba kai wata nafila bayan kai bacci ka tashi amma ba tare da maimaita wuturi ba ya halatta ai laifin kai wata nafila daga baya saboda haka kenan idan ana son cikakken ladar ayi kokari a kammala sallar tare da liman malam yace waqta lafus salafus salih marigaya managarta sun yi sabani fi adadin raka'ati a cikin adadin raka'o'i fi salati tarawih a cikin sallar asham wal wutr da kuma wutri ma'a tare da ita fakila a wata fada aka ce ihda wa 40 raka'atan adadin raka'o'in nan 41 ne wakila a wata fada aka ce 39 raka'a 39 wakila a wata fada aka ce 29 wato ainihin 29 wakila 23 a wata fada aka ce 23 wakila a wata fada aka ce 19 wakila aka ce 13 wakila aka ce 11 raka'a 11 ne kun ga idan muka duba malam ya kawo maganganu wajen nawa 41 39 29 23 19 13 11 kaga maganganu 7 kenan wakila ghayru zalik wasu ma suka faɗi wata magana wadda ba wannan ba sai yace wa arjahu hadhihi al-aqwal ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yace mafi rinjayen wa'annan maganganun annaha ihda asharata raka'a 11 ce aw 13 ko kuma raka'a 13 lima fi sahihayn saboda abin da yake cikin Bukhari da Muslim an Aishata radiyallahu anha daga nan Aisha Allah ya kara mata yadda annaha su'ilat ita an tambaye ta kaifa kanat salatun nabi sallallahu alaihi wasallam fi ramadan ya sallan nafilu ta manzon Allah ta kansa a cikin watan ramadan faqalat sai ta ce ma kana yazidu fi ramadan wala fi ghairihi bai kasance yana dadawa a cikin ramadan ko wanin sa ba ala ihda ashar raka'atan akan raka'a 11 وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال عن كربوجه ابن عباس ان قال ما سيدا يتي كانت صلاه النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعه صلى من زو عليه السلام تا كسنتي ركعه 13 يعني من الليل ينا نفين اصلولين دري رواه البخاري بخاري يرويته تو باب تشن كرو تكالين حديثنا عائشه دنا عبد الله بن عباس ita da tace manzo Allah yana raka'a 11 tana nufin banda raka'a biyu ta bayan sallar isha'i mun karanta kafin in mintuna cewa daga cikin sunnun rawatib akwai raka'a tani ba'da isha to shi kuma ibnu abbas ya lissafa da wayannan biyun shi yasa ya lissafa raka'a 13 to anan ibnu usaymin ya rajaha cewa su kasance ko dai 11 ko 13 sai ce wa fil muwatta an sa'ib ibn yazid radiyallahu an an karbo daga sa'ib dan yazid Allah ya kara masa yadda kada yace amara yake amara umar bin khattab radiyallahu an sai da umar dan khattab ya umarci ubay bin ka'ab ubay dan ka'ab wa tamim ad-dari da tamim ad-dari an yaquma lin-nasi sai tsayuwar dare da mutane bi ihda asharata raka'atan da raka'a 11 wa kana salafus salih marigaya managarta sun kasance yutiluna hajiddan suna tsawaita wannan salloli kwarai fa fi hadithi sa'ib ibn yazid radiyallahu an daga dai hadithin shi sa'ib ibn yazid Allah ya kara masa yadda kana yace kana alqari'u yaqra'u bil mi'in mai karatu ya kasance yana karatu da surori masu aya 100 yani bi mi'atil ayat suna karanta daruruwan ayoyi hatta kunna na'tamidu 'alal isyi min turil qiyam har muka zama muna dogara a jikin sanduna saboda tsannin tsayuwa ya salam ku duba bayin Allah a ce wai dogara ga sanda dan kada a fadi saboda ainihin yadda ake kwadayin a tsawaita karatu dan kaman yanda yazo ba a wani asar har ma mu suka ce Allah sade kan liman wato ya rasa mana sahur ma'ana Allah sade kan liman ya ta sallaha alfijiri ya fito ku duba bayin Allah sahabbai ga wannan katafariyar daraja su sun kasance ma sun zauna da manzo alaihi salam lokaci mafi tsada amma ku duba wani ijtihadi na ibada mu yanzu ba wani bakanan yanzu wallahi abin tausayin wannan lokaci da aka ce an dakatar da tafsirori an dakatar da tarawihi to wani kakarsa kawai ta yanke saka ana gama sallar isha'in wallahi idan yaje bi shimfida to shikenan kuma sai da Allah ya so wani yaje ta kalle kalle marasa amfani wani yaje ya dunga jiyeje marasa amfani ka samu gulma jiba namima kada kade abubuwa ga sunan na bata makai lokaci ko a duniya sai mutum ba abin da ya mora to saboda haka gaskiya wannan asara ce ba wai karama ba a sai Ramadan ya zo ya wuce mutum bai kiyama ne da ciki ba in dai har magabata su duka rike sanduna dan kar su fadi to mumin babu a wala mai iyayi mu yanzu daga cikin matsalolin mu a lokacin da ke abun ma za ka ga masallaci ya sunaye gare su akwai dan kabo akwai dalaf akwai kaza ko motoci dai masu gudu ko waje akwai 505 ma'ana gwargwadon rashin natsuwar limami da ragabzarsa to gwargwadon sunan da za a samu a ilimin wannan masallacin na wannan tsabin nan wallahi sai ka ji wadda ba ina za ka je masallaci kaza malam ai ta sallah ai ta sallah ta ka ji ba da fi masallaci kaza har an gama ka zo ka shiga to wannan kawai dai an dan motsa jiki Allah ya kiyaye amma dai sallah ba natsuwa ai ba sallah ba ce to saboda haka malam sai ya ce wa hadha khilafu ma kana alayhi kaseeru minan nas ashe ma na yi gaggawa malam yace wannan kaga sabanin abinda da yawa daga cikin mutane so kasance a kansa al-yawm a yanzu haythu yusalluna tarawih yayin da suke sallatan sallan asham bi sur'atin azima da wato gaggawa mai girman gaske la ya'tuna fiha biwajibil hudu ba sa zuwa da wajibi na natsuwa wattuma'anina da kuma ailifin natsuwa allati hiya rukunun min arkanis sala wanda rukuni ne daga cikin rukunin sallah la tasihhu as-salatu bidunha wanda sallah ba ta inganta in babu natsuwa a ciki yake cewa fayukhilluna bihadha ar-rukn sai su lalata wannan rukuni wayat'abuna man khalafahum min ad-du'afa sai su dunga wahalar da wanda suke bayan su na daga raunana wal marza da marasa lafiya wa kibarun sin da masu manyan shekaru yajnuna ala anfusihim yajnuna ala ghairihim suna yi wa kansu kasassaba suna ma wanda suke wasu su ba ainihin kasassaba wa qad zakara al ulama'u rahimahumullah kuma malami Allah ya ji kansu sun ambato annahu yukrahu lil imam cewa an kyamata ga liman an yusri as-sur'atan yayi irin gaggawar da tamna'ul ma'mumina hana mamu fi'ila ma yusannu su aikata abinda yake sunna ne a cikin sallah ma'ana an kyamata ga liman ya dunga gaggawar da za a kasa cika sunnonin sallah malai ce fa kaifa bi sur'atin to ya zaka ce ga saurin da tamna'uhum fi'ila ma yajibu wanda zai hana su aikata abinda ya wajaba nas'alullahi salamata wa lafiya ma'ana malam yana nuna mana cewa akwai matsala ga sallolin da ake a wa'insu masallatan wasu zaka ga dama ka'ida ne alamtar kaifa zuwa falaki da nasi ku duba alamtar kaifa fatiha alamtar kaifa fatiha li'ila fi fatiha ara'aita allazi fatiha inna tsayna a je karshe to gara wayannan akwai wanda shi kuma innal ladina amanu wa amilus salihati na qur'ani guda goma nan sune ainihin zai faro tun daga na farko innal ladina amanu wa amilus salihati sayyid allahumma arrahman wajja allahu akbar to wani ma kawai sun manazar mudhammatan da ya fatiha kawai sai ce sun manazar sai duka in ya fatiha mudhammatan sai duka kuma abinda zai baka mamaki idan ya kai goshi wasu ba za su gama kai goshin ba har ya dawo ya zauna ba su gama da wasu zauna ba kuma har ya kai goshin na san da dama sun ga wayansu videos na irin Pakistan da inda irin da suke wannan wallahi sai ga rabi goshi a ƙasa rabi a tsaye liman shi ma ga san wato abin sai ga yadda ka san wani wasa ake ba sallah ake ba to yan go gaskiya in dai muna so mai sallah karbar biya wajibi ne zama sallah wacce zai zama natsuwa natsuwa rukuni ne daga cikin rukunin sallah ba dole sai a yi adadi mai yawa ba in ma ba za a so cin lokacin ba to dan Allah a yi biyu na kwarai ai bai kamata a yi tawasa a yi uku ba ta roba ya kamata ya zamo an yi lafiyayyu raka'a biyu da cikakkiyar natsuwa akan azo ayi goman da ainihin sun tashi a zero in ko saboda yanayin lokaci zamu dakata anan kamar yanda na san wasu sun samu labari matar malamin mu Sheikh Abdul Wahhab Abdullah malama Halima Shisu Allah subhanahu wataala ya karbe ta a yau wanda a yau akai jana'izar ta kowa ya san wannan baiwar Allah a wajen kokarin da'awa da yada addini wanda ba wani dogon rashin lafiya tayi ba Allah subhanahu wataala ya kaddara ainihin cewa kwanan ta ya kare muna mata addu'a kuma muna roƙon yan uwa a duk inda suke su yi mata addu'a abubuwa da tayi na yada addinin Allah da da'awa Allah ya cika mata ladarta Allah subhanahu wataala kuma ya kula da bayarta Allah subhanahu wataala ya samar da masu wannan karbasi irin nata mijinta malamin Malam Abdul Wahhab Allah ya bashi ladan juriya da hakuri da rasa baiwar Allah zakakura mai addini sannan ƴaƴanta da abokan zamanta su ma muna roƙon Allah ya basu ladan juriya da hakuri Allah kai mana kyakkyawan ƙarshe Allah ka samu dace wa sallallahumma wa sallim wa barik wa ni'im wa akrim ala sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi